Barkamu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yemen Jamhuriyar Niger a tashar VOA Africa akan mita 102.5 Zangwa FM, sai kuma wasu tashoshin na Zangwa FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da Radio Amfani Sarauniya da kuma Niya. A can kuma san kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Sannan za ku meje mu tana gizo a voahouse.com ko kuma sashenhausa.com. Masu gabatarwa Zara Aminu Faki tare da ni Amina Bahari Auna. A duk ranar Talata shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi ilimi, fasaha, siyasa da shugabanci na gari. A yau 22 ga watan Maris na shekarar 2022 zamu magana ne akan haraji. Ke Zara, muna tafe da ƙarin bayani. A cikin shirin namu na yau, wakilin sashen Hausa ya samu tattaunawa da masanin tattalin arzikin ƙasa akan wannan batu. Sannan kuma ya jiyo mana ra'ayoyin jama'a. Sannan kuma za mu ziyarci filin mu na Kwalama. Sai ku kasance tare da mu don jin duk wannan a cikin shirin yau da gobe. Jama'a masu sauraro, ba tare da bata lokaci ba za mu garzaya birnin tarayya Abuja, inda wakilin sashen Hausa Sale Shehu Ashaka ya jiyo mana ra'ayoyin jama'a akan wannan batu.
To ko zaka gabatar da kanka?
Ni ne Dan Juma Abakar, mazaunin Abuja.
Kana biyan haraji na gwamnati?
Zahiri kuwa mu ne kuwa masu biyan haraji, saboda muna biyan haraji, muna yin takardun moto, muna yin driver's license da wayansu yan abubuwa da ba a rasawa.
To kaman ta yaya kake biyan, wani office kake zuwa ka biya wannan haraji ko yaya?
Yaya muna zuwa office suka kaman office na BIO, office the receipt, don muna zuwa mu je mu biya wannan harajin.
Ta yaya kake tabbatarwa ko kuma kana bibiyan yadda gwamnati take kashe wannan kudi na haraji da kake biya?
To ni ba dan isance na bibiya ba, saboda in ka bibiya ma you just waste your time, ka bata ma kanka lokaci ne kawai iska, don in ka bibiya ma ba za ka fahimci komai a ciki ba, don baka san ma ta ina ake yi kudin ake kashe shi ba, baka san ta ina kudin ake ba wanda za ka fahimta a ciki ko ka bibiya ma.
Sunana Ismail Muhammad, dan boci mazaunin Abuja.
To kana biyan haraji na gwamnati?
Haraji muna biyan haraji na gwamnati, amma ba na bibiya, saboda ta ina ma za ka fara bibiya? In ka bibiya ma kudin karshe za ka samu aljihun wani yake shiga, mutum daya.
Ban gane ba kaman aljihun wani yake shiga.
To in ka bibiya ma karshen kudin yana tafiya ne, ka rasa inda ya shiga. So su sun san yadda suke su shigar da kudin,
amma in ka duba haƙinka ne na ɗan ƙasa ka bibiya tun da ka biya.
To ai ka sa mai a mota ma ka ce za ka bibiya, ka haɗu da aiki a ƙasar nan, za ka ji da cikinka ne da iyalinka da 'yan'uwanka da yaranka, ko da bibiyan kudin harajin da ka biya. Ai dai Allah dai kawai ya sa mu dace.
Assalamu alaikum, sunana Muhammad Raju.
To kana biyan haraji na gwamnati?
Kwarai da gaske muke biyan haraji.
To kaman kana bibiyan yadda gwamnati take kashe waɗannan kuɗaɗe na haraji da kuke biya?
To idan ka ce da ka bi ma hanya, ka bi ka sanya ake yi da kuɗin nan. Ai kai ka san dama, in dai Allah yi ka talaka a Najeriya, duk abin da ka biya ka bari ma Allah, shi kenan. In ka ce da ka biyo wani bibiya ma ƙarshe ka je ka sa ma kanka hawan jini, ka faɗi ka mutu, gara ka yi haƙuri ka bar ma Allah in ka riga ka ba su.
Eto amma ka sani fa yankin ka ne na dan kasa tunda ka biya harajin nan kai bibiya kaga yadda ake kashi wadannan kudade.
A matsayina na talaka na kuma dan Najeriya gaskiya ni ba ni da wani hakkin da dan yi wani bibiya. Inda Allah ya yi ni ni wani babba ne ko mai kudi Najeriya yanzu wa ka sani ne kowa ya san ka. Duk abin da ka biya kai Allah isa kai umma an zalunce ka can musu. Yawa tunda dai ba nan ba gida ɗaya bane akwai ɗaya gidan kowa kuma he yaje.
Sunanka?
Sunana Malam Ezekiel mazaunin Abuja.
To Malam Ezekiel kana biyan haraji?
Ina biyan haraji. Ina biyan haraji sosai tunda ina yin driver's license kuma ko naje na sai abubuwa a supermarket da kasuwa yanzu yanda kasan nan take kana biyan VAT. Duka dai haraji ne. To kaga lalle ina biyan haraji.
To amma kana bibiyan yadda ita gwamnati take kashe waɗannan kuɗaɗe na haraji wajen inganta rayuwar ku al'umman ƙasa.
To ta ina zan yi bibiya tunda dai a ƙasar nan in ka duba ka gani ba a ma kafa hukumomin da zaka je ka yi bibiyan. Balantana ka san ta yaya ma ake amfani da kuɗin. Inda an ce akwai ofisoshin da aka kafa na musamman wanda ka san in ka je ka bibiyan za su saurare ka. Matsalan ma in akwai ofisoshin ma an kaje ba za su saurare ka ba saboda kai ba kowa bane. Kowa ya san yanayin da kasar nan take ciki. In kai ba wani abu bane in an zalunce ka ko kaga an yi abun da bai dace ba baka isa ka ce kai za ka yi bibiya ko ka yi bincike ba.
Amma ka san cewa ƴancin ka ne na dan ƙasa cewa ka yi wannan bibiya.
Sosai ƴanci na ne to amma kaga a nan ƙasan ai yanayin yanda kasar take. Ba wani talakan da zai ce yau wai shi ya san ƴancinsa ko kuma ƴancin ma tana amfani a wurin shi. Saboda yanayin yadda harkokin ƙasan suke ba wani abubuwan da ake yi wanda zai nuna yayi lallai ana kare ƴancin dan adam ko kuma talaka a ƙasan nan. Shine babban matsalan da muke da shi. Amma dai ni na san ƴanci na ne in yi bibiya kudin harajin da na biya an tabbatar cewa an mini aikin da zai amfane ni. To amma kaga babu hukumomin da aka kafa saboda ma ka je ka yi wannan bibiyan.
Dan hukumomi akwai hukumomi inda za ka je ka bincika.
To?
Kuma ka duba ai gwamnati akwai wani doka da aka yi a kusan shekarar 2013 ne ko 14 wadda dan ƙasa yana da ƴanci ya bincika ko ya nemi duk wani bayani akan abubuwan da suke faruwa a cikin gwamnati.
To gaskiya ni abun da zan gaya ma a ƙashin gaskiya ni dai akwai wuraren da na dan yi aiki a ƙasar nan wani ofishi wanda na sani muna harkan contract. To yanayin yanda na ga ƙasar nan wai ka ce wai zaka bibiya wai don ka san ƴancinka da kuma yadda gwamnati take kashe kudaden harajin da take karba a wurin talaka. Ina gaya ma abu mai wuya ne saboda ofishoshin gwamnatin ma da hukumomin da aka kafa in ka je ma kana neman abu ba wanda zai saurare ka. Ba sa baka lokaci saboda su saurare ka ka san meye ne hakkinka. To babban matsalan kenan da ake samu a ƙasar nan.
Sunanka?
Assalamu alaikum. Sunana Adam Yunusa. Ni mutumin takai local government ne mazaunin Abuja.
To shin kana biyan haraji na gwamnatin tarayya?
Ina biyan haraji na gwamnatin tarayya. Ina biyan haraji na gwamnati. Ina yin driver license, ina canja particulars na bicycle da sauransu. In na shiga supermarket na sayi abubuwa akan dora dan naira 1 naira 2 akai sai a ce wannan wai tax ne. So abin da ya bani mamaki akwai lokacin da yan canza wasu takarduna na mota a biya office. Sai aka gaya mana aka ce mun an ƙara kudin insurance. Akai na saba biya aka ce sai na ƙara kaza nace saboda me aka ce wai an ƙara nace ita insurance menene amfanin ta. Sai biya nan yace mini amfanin insurance ko zaka samu matsala da motanka ko accident ko wani abu turu wannan insurance za a taimake ka. Sai nace haka ne sai yace nace to in haka ne in yana aiki hakan yayi. To amma kamar driver license da muke biya shi kuma bangaren road safety kaga shi kamar tasu ne na kasa kudin ya kamata a ce muna ganin sa a karane mana aiki tunda duka in ka bi bangaren illar revenues in ka bi customs didde ministry idan ka bi wanda suke kawo kudin shiga ya kamata a ce da wannan kudin ne ake yi wa ƴan Najeriya aiki kuma abin da ya kamata a yi wa Najeriya da irin wannan kudaden lambawan shine the best mu samu wutan nefa don duk duniya yanzu an ci gaba aikin gwamnati baya samuwa. Inda zaka je ministry, inda zaka samu mutane mutum 50 suna aiki, to yanzu computer yaro dan shekara 15 ka ajiye shi zai aiki mutum 50. To wannan mutum 50 da ba sa wannan aiki, ina za su je su yi aiki? Ka kamfanin ka kamata zai su yi aiki. Kamfani kuma a Najeriya yanzu ba karamin kamfani ne zai tsaya ya kafa kansa a kasan nan ya assist ba, saboda me zai aiki da dizin ne. In ya dabi mutane aiki kamar mutum 100 a kamfani suna aiki, nawa zai biya salary? Dizin na nawa zai shayi aiki? Amma
ka san haƙinka ne na dan ƙasa cewa ka bibiya ka ga abubuwan da gwamnati take yi da waɗannan kuɗaɗe da kuke biya.
Haƙina ne kuma ina nan ina san in bibiya din. Menene bibiya? Muna da kungiya, muna kafa kungiya, muna so kungiyar in tai ƙarfi. Ka san duk abin da za a ce tsintsiya madaurin ki daya. Idan aka ce kun kai ku 10 ko ku 20, in kun kai ku 10 ko ku 20, to za ku itinkarar kowanne mutum ne zai kuma ganku da mutunci. Idan tambayar nema, za mu tambaya, za kuma a ba mu amsa daidai da yanda ya kamata. To amma muna so sai mun yi ƙarfi ne. Idan mun yi ƙarfi insha Allah, muna da ƴancin da za mu je ko president ne mu nemi san zama da shi mu tambaye shi. Amma an ba a kungiyance ba, ba abu da zai tasiri a kasar nan a yanzu a halin da muke ciki tunda muna da mukwarasi.
To malam, sunanka?
Mamman Lawan.
To malam Mamman Lawan, kana biyan haraji na gwamnati na ƙasa?
Ina biyan haraji na gwamnati na ƙasa saboda ina da mota, ina yin driving license kuma ina yin particular na mota. So a gaskiya dai abinda muke biya dai abinda shafi haraji mu da muna biya, mun kuma ba mu gani amfanin biyan da muke yi. Sakamakon ga rashin ayyuka ya mana yawa, talauci ya mana yawa, na hayaniya a arewa musamman ma yankin da na fito jihar Bauchi, irin Adamawa da Maiduguri, kuma yankin Kaduna, Kano, Gakin, Nafin ya bebaye kasa. Kuma muna roƙon gwamnati da Allah da ta duba halin da yan arewa da halin da Najeriya muke ciki, da ta duba da Allah ta kama nan tsaro duk mu samu zaman lafiya. Yanzu aikin da muke yi ma mu yan kan haya ne muna zuwa irin Kaduna, Jos, Maiduguri, da muna zuwa mu kai fasinja. Yanzu saboda irin wannan rashin zaman lafiya ba mu iya samun fasinja. Yanzu ya kare ma balas ma ba mu iya yi sakamakon rashin aiki, sakamakon rashin wannan tashin hankalin da yake faruwa arewa da kuma kasa gaba daya. Muna roƙon gwamnati don Allah da Annabi, don Allah batun kame na wani cin kuɗin wai wani ya ci kuɗin makame ya ci kuɗin mai a duk abali, da Allah da a duba yan ƙasa, da Allah da mana aikin da ya kamata. Don akwai matasa iri na 100,000 abun na arewa, akwai su kudu da yamma sama da 100,000 wanda ba su da aikin yi, ko ba ka bane ba su da aikin yi, kuma suna da mata da yara, kuma suna biyan kuɗin makaranta mai abin da yaran su karan kansu suna biyan kuɗin rentin na gida. Wani gidansa ne yake zaune, wani kuma gidan haya ne yake zaune, baya da aikin, baya da hanyar samun naira goma da ya ci da iyalansa. Yanzu ga kwai jama'a da yawa wanda suke zuwa Abuja leburanci, an haka suke kwana a kan hanya, ba aikin, ba kuma naira goma da su ci abinci.
Amma wannan haraji da ka ce kuna biya, ka san haƙinka ne na ɗan ƙasa, ka bibiya ka ga me gwamnati take yi da waɗannan kuɗaɗe, kana bibiyan waɗannan abubuwa kuwa?
Ai, irin wannan bibiyan da al'umma suke yi, irin wannan bibiyan da kake magana, ai an jima ana bibiya. Ya kamata a ce bibiyan da muke yi inda ce zai yi amfani da tun bayo ba muka samu cigaba kan wannan bibiyan. To duk bibiyan da muke yi ba duba al'umma kan wannan bibiyan da ake yi, shi yasa muke komawa baya.
Ko za ka gabatar da kanka?
Assalamu alaikum, sunana Malam Yusuf Bauchi.
To Malam Yusuf, kana biyan haraji kuwa na gwamnatin tarayya?
Akwai ta hanyoyin da mukan biya haraji, kamar da yake ina da mota na canza mata takardu kowane shekara, kuma akwai hanyoyi, akwai dai haraji a bankuna ma ana ciccire mana, akwai dai hanyoyi da yawa da akan ciccire mana haraji, VAT in ka sayi abubuwa, in ka sayi wani lokaci kaya shago ma duk ana cire haraji a jikinka, ko da baka kai ba ma'aikacin gwamnati bane, kuma ma'aikatan gwamnati ana cire musu a office, wanda bai da aikin gwamnati in kana da shago ana bin shagon ka karbi haraji. To wanda kuma baya shago to wani lokaci suna da hanyoyi ta kowane hanya dai kake sana'a dai, ko kake sayan kayan masarufi ana cire maka haraji.
To ta yaya kake bibiyan waɗannan haraji da kuke biya don ku tabbatar da abin da gwamnati take yi da waɗannan kuɗaɗe?
To gaskiya kamar yadda ka sani, Najeriya ba wani ƙasa bane mai tsari sosai kamar wasu ƙasashen da suka ci gaba. Babu wani hanyar da muke bibiya ko muke abin nan kawai dai muna yi ne ba mu san ina ake da shi ba ake da shi ba akan ce mana da shi ake biyan salary da wasu abubuwa da wasu ayyukan gwamnati amma mu ba ma bibiya
amma ka san cewa ƴancin ka ne ka bibiyi waɗannan abubuwan da ake yi da waɗannan kuɗaɗe
eh mun san cewa ƴancin mu ne to amma lokacin da ka tsaya wani ƴanci ka san kaman da ka sani Najeriya ba abin da za ka nema ba nemi ka ba da wani abu ba in kana so ka san ka samu wani kaman da ake ce akwai freedom of information ko kuma menene da ka je office ka dinga tambaya yake da wasu abubuwa za ka je neman kudin abin da za ka ci ne ko za ka je bibiyan labarin ya kai da wasu haraji za ka karba nan ka babu mai sauki ba ne.
Dalla masu saurare har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe yanzu kuma ga tattaunawar Sale Shewa Ashaka da masanin tattalin arzikin kasa
to ko zaka gabatar da kanka
sunana Ishawu Aliyu ina sharhi akan tattalin arzikin kasa
to mallam Ishawu da Allah muna so ne mu tambaye ka cewa kaman menene ma haraji tax kinan a turanci
wato haraji wace gudunmuwa ce wanda dan kasa aka dora masa ya samar domin kasar sa ta dore shi kuma wannan haraji yana nan kala biyu akwai harajin da ake dora ma dan kasa kai tsaye akwai harajin da ake sa ma dan kasa wanda ba kai tsaye ba sannan kuma wajen tsarin fitar da haraji a wannan tattalin arziki na duniya da ake ciki mai ci gaba akwai harajin da akan auna ci gaban tattalin arzikin ka a dora maka akwai kuma wanda yake kallon sanda tattalin arzikin ka ya ragu wato ya ragu shine regressive tax akwai kuma harajin da ake dorawa saboda wani yanayi na kasuwa wanda duk waɗannan haraji ana amfani da su ne na farko a tabbatar da ita ƙasa ta tsaya da kanta saboda kafin kai kowa yayi wani abu sai an dora haraji shi yasa a tun tsohuwar duniya mutane a cikin kauyaku ake dora musu haraji na jangali saboda a kiyaye musu dukiyansu a kiyaye musu rayuwarsu shi yasa aka samar da tsaro na farko in shi kadai ka bayar da haraji domin su a tsare maka ranka da sana'arka to ka biya haraji kuma dan da duk baka biya ba to a tattalin arziki na zamani na duniya duk wanda bai biyan haraji ba cikakken dan kasa bane shi yasa kake ganin ko zaka shiga zabe sai an tambaye ka ina takardun harajin ka ko kuma wasu abubuwa da suka danganci shugabancin mu
kamar daga wani shekara ne a ce ya kamata a ce shi dan kasa yana bin haraji yana biyan haraji
to a ya danganci da kalan harajin shi yasa na ce maka akwai haraji na kai tsaye akwai haraji kuma wanda yake ta wanda ba kai tsaye ba duk dan kasan da ya dauki abin da aka a kasan in yau aka yi shi an biya mishi haraji ko ba shi ya biya ba saboda misali zai sha madaran gwangwani to madaran gwangwanin na an sa mata value added tax
ko shine kanan idan mutun ya siyayya kenan zaka ga kamar an saka VAT a kasa
yawa ko da napkin aka siya ma jaririn da aka haifa zaka iske akwai harajin da aka biya ma napkin din wanda baya jaririn ya biya ba amma iyayensa suka biya amma kuma akwai harajin da akan dora mutum a da bayan ya kai wasu shekaru a wasu tattalin arzikin kasa to amma a Najeriya yanzu ba mu da irin wannan haraji sai dai haraji da ya shafi wanda duk ya tafi makaranta ga irin harajin da zai bayar wanda duk ya tafi asibiti ga irin harajin da zai bayar wanda duk yake aiki ga irin harajin da zai bayar haka kuma duk wanda yayi wani kasuwanci koda ta na yanar gizo ne ga irin harajin da zai bayar kai koda kudi ne a cikin bankin ka kai siyayya ka ce bari in biya anan shi ma akwai harajin da aka dora maka saboda haka shi yasa shi haraji bai da wani coverage na shekaru saboda abin da ake son aikin haraji shine ya kiyaye rai sabu shi kuma a rai babu karamin rai ba babban rai duk rai ne
idan na fahimce ka kenan shi wannan haraji kenan da mutane ƴan ƙasa suke biya kenan da shi ne ya kamata a ce ana amfani wajen inganta rayuwar su titina lafiya tsaro kenan
shi haraji dama wani babban abin da ake ce mishi, wato kamar a ce menene cikakken hasken haraji, to a turanci ana ce mishi principle of quid pro quo, wato returns benefit, ba harajin da ka bayar wanda ba kanka zai dawo ba a dokan haraji. Saboda haka ne ake cewa kowa ya bada, saboda idan baka bayar ba kuma ka zo ka ci abin da baka bayar ba, to ka hanci kan gwamnati, ka hanci sauran masu bayarwa. Shi yasa aka yi doka, aka ce duk wanda aka ce ga haraji kaza ya gudu yake biya, ko kuma ya samu dukiya ya bada haraji yake bada haraji, irin waɗannan yanayi yasa dole dan adam ya gane cewa shi harajin da yake bayarwa yana bayarwa ne domin kansa, kuma domin kasarsa, kuma domin tattalin arzikinsa.
Kenan idan na fahimce ka, kenan dan kasa yana da yanci kenan ya bibiya kamar me gwamnati take yi da haraji da yake biya.
Kwarai da gaske wajen bibiyan ma, musamman akwai dokokin da aka samar wanda ake cewa Freedom of Information Act. Wannan Freedom of Information Act wato doka ce da aka samar wanda tana karkashin Office of Attorney General na kasa, wanda doka ce da ta ba dan kasa izinin ya nemi bayani akan abubuwan da ake gudarwa na gwamnati ma kenan, balantana haraji. Tana da yanci, na biya haraji kai ina so na zo hukumar haraji a sanar da ni harajin da aka samu, in kai mai yawan shan Coca-Cola ne ka ce cin lemun kulban nan da aka kara naira 10-10 shin nawa ne aka samu a cikin watanni uku da suka wuce, nawa ne wannan harajin, ni mai shan Coca-Cola ne na biya. Sannan kuma kana da dama ka bibi hukumar ma'aikatar kuɗi, shin harajin da aka karba aka raba tsakanin gwamnatin tarayya da kananan hukumomi da gwamnatin jihohi, na gwamnatin tarayya me aka yi da shi ne, a ina aka zuba shi, kuma menene tasirin shi a kaina. Wannan kasa yana da wannan dama a karkashin Freedom of Information Act wanda aka yi a cikin 2011.
Menene illar rashin biyan haraji ga kasa?
Farkon illar rashin illan kin biyan haraji shine dan kasa ya rasa yancin sa a matsayin sa na kasa shi kanshi. Na biyu kuma ya jefa kasan cikin hadari, in kowa zai ki biyan haraji shikenan ba kasa. Saboda man fetur da ake sayarwa ta dogara ne da zaman lafiyan kasan da kuma samar da dokokin da aka yi domin kasan ta zauna lafiya, kowa ya nemi arzikin sa na halali. Saboda haka shi haraji shine rayuwar mutane. Idan ka dauki haraji a matsayin sai sunan sa na haraji, zaka iska cewa dan adam ya koyo dabaran haraji ne tun daga wanda ya halicce sa, musamman wanda yake bin addinin musulunci. Game da haraji zai iska cewa akwai su jizya wanda Allah ne da kansa ya umarci a bada irin waɗannan haraji makansa, amma kuma ga abin da za a yi masa da su, kuma ya faɗi waɗanda za a ba. To irin waɗannan su ne abubuwan da yake direct, kuma shi yasa duk wanda yake biyan haraji na Allah, Allah da kanshi ce to shi zai faɗa da shi. To kaga in Allah ya ce zai faɗa da kai, to ya za kuma ka ce kai baka biya, kuma gwamnati ka ce faɗa da kai.
Yanzu kuma ga wakiliyarmu a Kaduna Binta Ibrahim da bakuwar da ta gayyato mana a filin kwalamarmu.
Musana raba kamar da sake saduwa da ku a cikin zauranmu na yau da gobe bangaren yake girke. A yau muna tare ne da malama Ummu Kulsum Muhammad Nura, wacce za ta gabatar mana da wani tabaka lashe ko kuma makulashe irin na kasar Zoro. Malama Umma, barka da zuwa.
Barkanmu dai Hajiya Binta.
To malama Umma, na cikin ce za mu yi wani girki wani sunan shi cikaka.
Cikaka, tabbas.
Allah ɗaya ɗaya gari banban.
Allah ɗaya gari banban Hajiya Binta.
To shi wannan cikaka menene shi?
Shi wannan cikaka ana kiran shi kalallaba zuru.
To wato kamar kalallaba ne?
Kamar kalallaba.
To.
Kalallaba zuru.
To idan ina buƙatar in yi wannan kalallaba a gidana.
Na'am.
Dan me nake buƙata?
To abin da zaki fara tane da shine garin dawa. Ko a ce mu ce dawa da wake. Idan kika samu dawa da wake, kika gyara dawan ki, kika gyara waken ki, sai ki hada, sai ki kai su nika. Idan kika kai su nika aka nuko, sai ki zo sai ki tankade su. Bayan kin tankade su, sai ki samu kuma toka mai kyau to kaji irin wanda ake girki irin ta murhu
to
to mai kyau zaki samu ita ma ki tankade ta ki ajiye ta a gefe sai ki samu to wannan kuma sabuwar tsintsiya tunda maybe yanzu ne zaki fara yin abun duk wanda zai yi cikaka din ya tashi tsintsiyar ta yin cikaka kamar yadda ake tsintsiya ta kadamiya to su ma haka zaki ga akwai tsintsiya ta yin cikaka ta musamman a ajiye bayan kin samu wannan tsintsiya sai ki samu dakakken yaji bayan dakakken yaji sai ki samu kuka dakakken yaji wanda aka hada kika daka shi da sinadarin dandano in kina son tafarnuwa ne duk abin kike so a cikin yaji ki daka da yaji
mai dandano
yauwa yaji mai dandano sai ki samu akwai kuka sai kuma kanwa an kika tanaji wayannan abubuwa da farko zaki samu wannan shi garin dawa da kika tankade shi da wake wanda aka nuko miki dan kika samu wannan garin dawa dan da kike da bukata zaki iba yanda kike ganin zai ishe ku sai ki kwaba shi dan kike kwaba shi zaki samu kanwa dama kin jikata zaki zuba ruwan kanwa zaki sa ya kuka kuma sil a ciki dan kike to amma kin ga ai za a yi shi kamar dai kwabin dan wake ne amma kuma ba kwabin dan wake bane zaki kwaba shi kamar yadda ake kallalaba a cikin
wato zai fina dan wake ruwa zai yi
ruwan ruwa to kuma ki kara mishi almashi ma kila ki sa mishi ko dan kayan yaji haka ko tarugu da albasa haka
haka gayyan
haka zuba gayyan haka zuba shi ko ma ka jijjiga ka zuba shi a ciki bayan nan kin gama kwabin ki ya koma kamar ruwan kallalaba sai ki dauko kaskon suya kika dauko kaskon suya sai ki sa shi a wuta wani kika sa shi a wuta kisan mun ce kallalaba zuwa to mu wannan kallalaba ta in zuru ba da mai muke soya ta ba ita wannan toka mai kyau da muka ce ka da ki tanaje ta tun farko ita sai ki dauko kika dauko sai ki zuba tokan a cikin kaskon suyan ki ya dau zafi
toka da
kika sani hijabin ta in kika zuba wannan toka a ciki sai ki bashi tokan ita ma ta dau zafi sai ki dauko wannan tsintsiya kika da kona tsintsiya sai ki barbasa tokan haka da
shi wasa da shi a fale-fale wannan shi
fale-fale suya sai ki dauko wannan kwadi naki sai ki zuba
wato tokan ce a matsayin
mai tokan ce a matsayin
to da yawa ake sa ku kadan
a ba da yawa ake sa dai misali
kan barbadawa
yawa kika dauko wannan kwadi naki sai ki zuba in kika zuba zai ga su in ya ga su sai ki juya yana ki juya ka lallaba haka shi ma ki juya shi
wato in wannan gefen ya ga su zai
dadako ba zai dadako
sai kawai ka daga kuma ka
sai
mishi juyin waina
sai kai mishi juyin waina can ma in ya ga su sai ka kwashi haka haki tai harki
wato kenan ba zai kama kwanan ba
zai kama kwanan ba
albarkacin wannan tuka
cin wannan tuka duk sibawa sai kin zuba wannan tuka
kaje ba
eh duk sibawa sai kin zuba in kika kwashi na farko sai ki kara iban wannan tuka ki kara zubawa ki kara sa tsintsiya ki kara kamar je kina wasa haka da shi akan wuta sai ki zuba kullun ki ya ga su juya bayan ma ya ga su sai ki kwashe shi ga baki daya to shi wannan yaji da mai kadi da muka ce mutun ya tanaje shi yanda muka sarrafa shi man kadi idan ka soya shi da tarugu da albasa zaka jijjiga sai ka sa sai ka soya man kadan ba wai mai yawa ba kamar yadda ake soya mai ki ce ki sa mishi albasa to shi wannan sai ki hada da tarugu saboda yayi kanshi dan kika gama soyawa da wannan yaji da muka ce a tanada sai a yariya da yajin sai a yariya da mai sai a ci
wato kadai kan kwadai dan na jini yana
wani lafiya kan lafiya dai zaki ce hajiya mai
kin ga dawa
ga dawa
ga wake ga toka
ga toka
gaskiya ta kuma sannan kayan sinadarin
nan kana yawa ɗin sinadarin nan da zaka saka a ciki
gaskiya amma mun
ta yi ba
na yanzu
a ba bar kawai bace ga yanda nake ba
gaskiya
masha Allah to kin gani
ni ce sheda to malama ayu mun gode da wannan da fatan mai sauraro zai gwada ya ga yaya shi wannan girki yake kuma da gaske ne zai iya fitowa ba tare da ya makale wa yau za a yi kallalla ba tare da mai
ba tare da mai ba sam
sai da ba mu alheri
to masu saurare da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu a daidai wannan lokaci yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da ta taya na gabatarwa Zahra Aminu Fage sai kuma Daniel Brown da ya bada umarni da kuma injiniyan mu ne Mr. Charleston Mark ni ce Amina Buhari Auna daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku jama'a a kasance lafiya
Muryar Amurka yau ta tantance da yi bincike ta tsaro zance ba ruwanta a yau da malalace yau yara suka za a gaba Shining.